أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، إن أوى مسلمي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم مود أزميو na 20 ga watan Ramadana shekara ta 1443 na miladi na hijiran manzon bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, wanda yayi daidai da 21 ga watan hudu shekara ta 2022 na miladiya. Bismillah. صدق الله العظيم. وإن الذين والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله بما تعملون خبير. Ubangiji madaukaki yayi mana bayanin a ayoyin da suka gabata, idda na mata wanda an sake su, matan da aka sake su, an yi mana bayanin iddan su cewa za su yi zama na tsarki uku kafin ya halalta su yi aure ko su shiga harka ta rayuwarsu. To, anan Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayyana mana idda na wanda mijinta ya mutu, wato matan da mijinta ya mutu ya barta, menene iddanta, kuma me ya kamata ta yi. Shine abunda Ubangiji tabaraka wa ta'ala yana bayyana mana, yana cewa wallazina yutawaffawna minkum wa yazawuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra, waɗanda suke mutuwa daga gare ku kuma sun bar mata a baya, wato ya tarabbasna, wa'annan matan za su jinkirtar da kansu ko kuma za su tsare kansu zuwa lokaci wanda ya yi daidai da wata hudu da kwana goma. Wato al'iddan matan da wanda mijinta ya, duk matan da mijinta ya mutu ya barta, karama ce, babba ce, muslima ce, kafira ce, gabaki daya al'iddan yana kanta. Lalle ne malamai sun ce al'iddan ta wata hudu da kwana goma, babu wanda aka ware a ciki sai mai ciki, wanda tana ciki al'iddan ta zuwa lokacin da zata haifu. Idan ta haifu al'iddan ta ya kare. To, hujjan malamai a cikin wannan sun ce akwai lokacin da wata mata mijinta ya aure ta anan daman al'iddan mun ce matan ko an shiga da ita ko ba a shiga da ita ba duk al'iddan ta wata hudu to menene hujja na wanda matan da ba a shiga da ita ba an ce akwai wata rana wasu sahabbai sun zo sun samu Abdullahi ibn Mas'ud sun tambaye shi ga wace fa mijinta ya mutu bai shiga da ita ba menene hukuncinta ya za iddanta ya idda ya al'iddanta za ta kasance sun tambaye Abdullahi ibn Mas'ud sai Abdullahi ibn Mas'ud yace musu lalle kuwa ni ban ji wani abu daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da al'iddar wanda ba a shiga da ita ba amma zan yi hukunci da ra'ayina idan yayi daidai to dacewa ne daga wurin Ubangiji tabaraka wa ta'ala idan nayi kuskure a cikin sa kuma daga kaina ne kuma daga shaydan Allah da annabinsa sun barrantu daga abin da zan faɗa in dai bai dace ba yace to wannan matan nan da mijinta ya mutu ya barta bai ba a gaya ba a yanka mata sadaki ba sa'annan ba a shiga da ita ba yace na farko za a bata sadakinta za a duba sadakin wanda sun inda ake ba wanda suna daidai da ita menene sadakin su sa'annan za a ba su sadaki za a bata sadakinta na biyu kuma za ta yi idda na wata hudu da kwana goma na uku kuma za ta gaji mamacin kuma mijinta za a bata gado shi Abdullahi ibn Mas'ud ya ce musu haka da Abdullahi ibn Mas'ud ya faɗi wannan maganan nan to yana shakku da ya faɗi haka akwai wani sahabi ana kiran shi Mi'qal ibn Yasar sai Mi'qal ibn Yasar ya tashi ya miƙe sama ya ce wallahi naji manzon Allah ya yi hukunci da shi wa wata ana kiranta buru bintu misra ya ce manzon Allah ya mata hukunci daidai da kamar yadda ka yi yanzu nan Abdullahi ibn Mas'ud ya ce wallahi ban taɓa jin daɗi a rayuwata kamar ranan nan ba na yi hukunci wanda ya dace da hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi a nan shi ne malamai sun ce duk matan da mijinta ya mutu ya barta tsarama ce babba ce an shiga da ita ne ko ba a shiga da ita ba musulma ce ko kafira ce in dai mijinta musulmi ne lalle wajibi ne a kanta za ta yi zaman wata hudu da kwana goma na al'idda to amma wasu malamai kamar Imam Abu Hanifa da wasu tabi'ai sun ce a'a kafira ba ta cikin wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi yana cewa la yahillu limra'atin an tahudda limayyitin fawqa salasin illa li zawjiha arba'ata ashhurin wa ashra ay wa ashra wato bai halalta ga wani ga wata mace ba wato tayi hijab din nan me ake ce mishi zama na makoki ko hijab din nan zaman makoki ne ko na takaba ko shi ne wanda ba za ta yi kulliya ba ba za ta yi ado ba za ta yi komi ba to takaba za ta yi zaman takaban na yace manzon Allah yace bai halalta wa wata mata ba ta yi zama ko na takaba ko na makokin nan wa wani mamaci in ba mijinta ba ya wuce kwana uku idan mijinta ko za ta yi mishi zaman wata hudu da kwana uku Imam Abu Hanifa yace to hadisin nan yace manzon Allah fa yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir wanda ta yi imani da Allah da ranan karshe kuma musulma ce kafira ta fita daga cikin wannan hukuncin nan shine anan hujjar Imam Abu Hanifa da sauran wanda suka faɗi haka na'am yace fa idza balagna ajalahunna to anan wa'annan matan nan zaman ne kawai za su yi koko mene ya kamata su yi banda zaman anan an hana musu yin kulliya an hana musu sa turare an hana musu sa tufafi mai kyau wanda zai jawo hankalin maza su gansu din duk an hana su yin wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi daga kullima ya hana yace kullima ba ra'a saka shi ba amma wannan fa ba sai wanda mata mijinta ya rasu amma yanzu muna da wasu al'ada a nan wanda muke bi da yawa zaka ga yara a gida haka idan maman su ko mahaifinsu ya rasu zaka ga kawai sai su shiga cikin hali na zama ba za su yi ado ba za su yi komi ba kaman wanda aka faranta akan wanda mijinta to wannan ba daidai bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta in ya wuce kwana uku duk wani mamaci za a yi ai zaman hiddan na akan shi hijab din amma kar ya wuce kwana uku kana ukun nan ayi addu'a a watsa ya shiga cikin rayuwa ta yau da kullum shine abin da ya dace kuma da shari'ar Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to yace fa idza balagna ajalahunna to idan sun cika zama na iddan nan na wata hudu da kwana goma yace fala junaha alaikum ku waliyansu ne ko iyayensu ne babu laifi akan ku cewa fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihin bil ma'ruf babu laifi akan ku a cikin abin da suka yi daga kawunansu wanda aka fi wanda aka sani yayi daidai da shari'an ubangiji wato ta yi wanka ta sa kulli ta sa turare ta yi ado kuma ta yi duk abin da ya kamata idan an ganta za a aure ta a ciki to ya kamata ta ya halalta ku bara a tambaye ku ba waliyan lamari daga cikin wannan abun ba yace wallahu bima ta'maluna khabir lalle Allah daga cikin abin da za ku aikata wato su mata yanda suka yi zaman idda an ba su daman su yi abin da suka ga dama din na cikin abin da ya kamata fa to Allah masani ne ya san abin da duk za su aikata idan niyan su fasikanci ne don su yi kulliya su fita su yi fasikanci hai mun huta mijin ya mutu yanzu duk zan yi abin da na ga dama to idan wannan ne niyan su ma ubangiji ya sani in niyan su ne kawai don suna so su samu miji na gari wanda zai rufa musu asiri to babu laifi akan su Allah ya san duk halin da suke cikin sa na'am
ولكن لا تواهدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجلا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم
to idan mun kafin mu shiga wannan aya a cikin ayan da ta gabata mun ce masu ciki wanda sun haifu al'iddan su za ta kare a lokacin da suka haifu a cikin ta sai ya zamana wasu daga cikin sahabbai an rawaito ne daga wajen sayyidina Ali da Abdullah ibn Abbas amma duk an ce hadisin da aka danganar da shi ga sayyidina Ali babu tabbaci a cikin shi bai zama sahihi ba amma na Abdullah ibn Abbas kuma daga baya ya koma wasu suna hana matansu yanzu misali a ce mata tana da cikin wata 8 saura dan kwanaki za ta haifo sai mijinta ya raso sai ta haifo in ta haifo bayan ta haifun nan shikenan al'iddanta ta kare za ta iya ta yi wanka ta fita ta je ta nemi mage sai an samu wasu mutane kuma suna hana mata suna aiki da cewa za ta dauki da aqsal ajalaini Abdullah ibn Abbas yana cewa an ta'khudha bi aqsal ajalaini in dai kaman bijinta ya mutu saura watanni 8 ne sai ta yi aiki da watanni 8 in saura abinda ya gaza wata 4 kuma za ta aiki da wata 4 da kwana 10 to wasu sun dauka da shi sai ya kasance akwai wata ana kiran su suwaiba su wannan ana kiranta subai'a subai'a al-aslamiyya subai'a al-aslamiyya nan da mijinta ya mutu tana da ciki saura in kwanaki kadan ne ta haifo sai ta haifo sai dan uwanta yazo ya shiga ya same ta da ya same ta sai yake mata alaman kin nan kaman kina neman aure ko yace to wallahi baki isa ba sai kin yi zaman wata 4 da kwana 10 sai ta fita bayan ya gaya mata haka ta bar shi ta koma abun shi ita ma ta bar yamma da tayi sai ta tashi ta dauki gelanta ta je ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta ce wa manzon Allah ai ga abunda wane ya gaya mini yace mun bare yu ba sai nayi zaman kwana 4 da wata wannan wata 4 da kwana 10 manzon Allah yace a al'iddan ki ta kare kina da inci ki je ki nemi duk wanda yayi sai ki aure in wani ne ban ya fito miki yana so ki da aure ma sai ki aure shi babu laifi akan ki to wannan matan da suka suna da ciki idan suka haifu ko kwana daya ne suna da incin su sun fita a wannan na ubangiji anan yake cewa wala junaha alaikum fi ma arattum bihi min khidmati an-nisa'i wa kuntum fi anfusikum daman sananne mace idan mijinta ya mutu al'iddanta ya kare kafin ma al'iddanta ya kare akwai mazan da suna sa ido yan sa ido akwai wanda daman suna so su aure ta din daman suna da niyya to me ya kamata su yi a cikin al'iddan nan ne za a zo a tinkare ta a ce mata muna son ki da aure koko me ya kamata to shine ubangiji anan yace wala junaha alaikum fima arattum bihi min khidmati an-nisaa'i wa fannantum babu layfi akanku a cikin abinda kuka yi girwaye da shi ko kuka gitta da shi wa mata yanda mazan su suka mutu suna cikin al'idda kun ce musu muna son kun yi musu girwaye da shi ba wai kun yi bayani ba da shi wannan babu layfi akanku babu laifi akan ku to girwayen ya yake wato zaka je ka ci zaka ce wa macin ko zaka ce wa waliyinta cewa kai ai duk wanda ya samu mace saliha ya dace ai ni kuma ina bukatar mace saliha maganganu kamar haka amma ba zaka ce mata ina son ki da aure ba ai mace saliha ai wane ya ji dadi sosai wane Allah ya gafarta mishi ai yayi dacen mace ai dacen mace kaman ki wannan kin rufa mishi asiri kai mu ma ai mun samu mace kaman hakan nan ai Allah ya rufa mana asiri ko da matan mu sun kasance kaman haka to wannan an halalta maka ka fada shine ubangiji yana ce wala juna alaikum fi ma arattum bihi babu laifi akanku a cikin abinda kuka girwaye da shi ko kun gitta a waknantum fi anfusikum ko abinda kuka boye na daga cikin so ka ganta a cikin zuciyanka kace kai wacce nan ta gama al'iddan ta zan aure ta wannan babu laifi a cikin in ka fada a zuciyanka babu laifi amma fa wannan sai matan da an yi mata saki uku zai yi ayi mata wannan koko matan da mijinta ya mutu wanda tana cikin idda raj'iyya bai halalta ayi mata haka ba mijinta ne wanda ya cancanta ya gaya mata wannan don shine an bashi damar ya mayar da ita a cikin al'idda na'am fi arattum fi anfusikum alima Allahu annakum satadhkurunahunna nan ubangiji ya san ku kuna ambatan su a cikin zukatanku kuna ta cewa dawa ce kai da na same ta wannan abun kuna ta fada Allah ya sani amma ya yafe muku babu laifi a cikin sa walakin la tuwa'iduhunna sirra amma kada ku yi alkawari da su a boye anan malamin tafsiri sun ce tuwa'iduhunna sirran ana nufi da shi kada ku yi zina da su kada shaytani ya dare ku zo ku yi zina da su ana nufin da shi kuma kada ku zo ku gaya musu magana a bayyane dan Allah kada ki aure kowa dan ni ina da kuɗi ina da niyya kuma zan aure ki wannan kada ku faɗa da su shine abin da ake nufi wasu kuma sun ce a'a kada ku gaya musu magana a bayyane abin da aka yafe muku illa an taqulu qawlan ma'rufa sai dai ku yi girwayen nan kada ku gaya musu magana a bayyane na'am illa an taqulu qawlan ma'rufa wa la ta'zimu 'uqdatan nikahi hatta yablugha ashudda kada ku zar hatta yablugha alkitabu ajala kada ku zartar da kudurewan aure kudurewar niyyar da kuka yi za ku yi aure da su kada ku wato kada ku daura aure a lokacin al'idda kada ku zo ku samu matan ku yaudari alwali don kuna da kudi ku ba alwali kudi ku ce ai babu komai ba wanda ya sani bari mu daura aure yanzu kar wani bayan ta gama aure yazo ya shiga mu daura aure yanzu amma a sirrance kada kowa ya sani zamu yi bayan aure kuma sai in dauki matata ubangiji ya ce kada a yi wannan kada a kulla wannan niyya na aure din nan niyyar da aka kulla na daura aure wannan kada a yi ta a lokacin idda to anan malamai sun ce me hukunci irin wannan daura aure da za a yi shi a cikin al'idda me hukuncinsa duka malamai sun ce wannan al'idda wannan idan an daura wa mace a cikin al'idda za a warware wannan aure idan bai shiga da ita ba za a bari bayan al'iddan ta ta kare sai a zo a daura musu wani aure sai ya aure ta ta halalta ya aure ta mafi yawa a cikin malamai sun faɗi wannan amma sayyidina Umar ibn al-Khattab akwai wani hadisi da aka rawaito daga wurinsa wanda shine kuma Imam Malik yake aiki da shi cewa idan ya daura mata aure ya shiga da ita to ta haramta a gare shi za ta yi iddan miji na farko za ta karasa kuma za ta yi iddan aure na biyu da ta yi din nan shi ma za ta karasa sa'annan ta halalta wa wasu daban ba wanda ya yi mata aure aka daura mishi aure da ita a cikin auren biyu ba nan shine hukuncin da malamai suka fada a cikin wanda ya yi daura aure a cikin al'idda na'am ku sani fa Allah ya san abinda kuka kudure a zukatanku wa alamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruhu ku kiyaye shi a kiyayi ubangiji tabaraka wa ta'ala wato in kaman wanda waliyin yarinya da kuma wanda yana son ta da aure wanda mijinta ya aure ta dinnan sun zo sun hada baki a sirrance wannan yarinyan nan ba wanda zan bawa sai kai Allah ko kuma waliyin ya zo ya ce mishi masu kudayin kudin nan ai alaji wannan ba wanda ta dace da shi wallahi sai kai wannan alaji kawai kai kai abin da ya kamata mu ma za mu yi abin da ya kamata to idan har an aikata irin wannan aikin to Allah yana sane da shi Allah ba barin su zai yi ba idan wa'annan suka yi auren su ma ranar kiyama Allah zai yi musu hisabi a cikin wannan na'am kuma ku sani ubangiji mai gafara ne kuma mai tausayi ne ga bayinsa لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة وبنجي أنا يركي أنا جاي مسنا شوا لا جناح عليكم باب لي في أكمكو إذا كك سكيماتا أو لا جناح عليكم إذا طلقتم النساء إذا كك سكيسو بكتبا صوبا واتوبا كشجرة صوبا بكيجيني دصوبا أنت مسوهن أو تفرضوا لهن فريضة كما بكو ينكا مسو سداكي با واتو أنان كما أبنجي نينا نونا من حللشي ونهالي واتو مشيكا أوريتا كافينك ينكا مسو سداكي في مثالي بابانتا يشي كباير دا أبوند دوب زاكا باير منباك إتاكا أوكيتا يا حللتا هكا زاكا أوكيتا كافين أبادا سداكي أي فاتي أكاد أوكي ما تركا سأن نمبك شغيدة إتبا مكو كسنشيتا با سيكاشي كاي شاورا كاشي كاي bari in sake ta yafi alkhairi dan wani abun da kai ka sani shine mafi alkhairi idan ka rabu da ita ka rabu da ita to wannan hukuncin yin haka babu laifi a wurin ubangijin Allah ya halalta amma duk da akwai ciwo fa a cikin sa akwai ciwo sosai wannan matan nan da an yi mata haka za ta fada a cikin tunani ne me ya faru ne an sake ni wani laifi ne da ni kuma zai iya sa ma wasu maza daban su ki aurenta a ce tunda dai wannan kafin a shiga da ita kawai ranar aure an sake ta ai wannan harsun ne bala'i ne za a guje ta to wannan ubangiji ya halalta yin haka in akwai dalilin yin haka to yace malam tamassun aw tafridu lahunna fariida wa matti'uhunna 'ala al-musi'i qadruhu wa 'ala al-muqtiri qadruhu ubangiji anan ya wajabta ko kuma an ce ya kamata wato a dadada su a ciyar da su a aje musu abun dadadawa wanda zai faranta musu rai alal musi'i qadru ga mawadaci gurgudan karfin sa ga makutanci ko wanda bashi da shi matalauci shi ma da bai da gurgudan karfin sa matti'uhunna 'alal musi'i qadru wa 'alal muqtiri qadru wato sun ce wato abun da ya kamata shine na karshe da za a yi kaman a bata bawa na karshe kuma a bata tufafi ko daya ko biyu amma tunda dai ubangiji wannan maganan malamai ne kuma sun yi ijtihadi Allah ya saka musu ubangiji yace mawadaci daidai karfin sa abinda kake da shi na karfi ka sake ta ka siya mata gida ka bata dukiya ka ce wannan ki jari da shi ki aiki da shi yana da kyau abu ne na alkhairi wato talaka kuma sai yace mata to gashi abinda nake da shi wannan abu kadan ne ni da ke baki da wani laifi amma naga ni in na rike ki bare iya bada hakokin ki ba wata kila zan cuce ki wata kila zan ja miki damuwa ya daura laifin a kansa an ce shi ma yana cikin musu'i muqtiri qatruhu dinnan ka daura laifin a kanta sai ka cire ta babu laifi kuma ka gaya wa mutane haka sai ka yi mata abin da ya sawwaka ubangiji yace wannan alal musi qadru wal muqtiri qadru mata'an bil ma'rufi haqqan alal muhsinin wannan wajibi ne akan masu tsoron Allah na'am masu kyautatawa haqqan alal muhsinin wajibi ne akan masu kyautatawa akan masu tsoron Allah tana zuwa a gaba an cewa lokacin da wancan haqqan alal muhsinin dinnan da ta sauka sai wasu sahabi yake to ai naga dama zan yi mita in ban ga dama ba ma zan bar mata sai ubangiji ya saukar haqqan alal muttaqin wajibi ne akan masu tsoron Allah dole shi ne ya shiga ciki to aikata na'am
قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم
نعم.
إن الله بما تعملون بصير.
نعم. wa in tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna. Wannan aya kaman tana karasa bayani ne ayan da ta gabata, ayan da gabata an ce malam tamassuhunna aw tafridulahunna fariida, ko ba haka ba? Wa in tallaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna fariida, a can ba ku yanka musu sadaki ba, anan kuma idan an yanka musu sadaki, wato idan kun saki mata kafin ku yi jima'i da su, kafin ku taba su, kuma kun riga kun yanka musu sadaki, to wannan sadakin nan rabin sa haƙƙi ne na matan da kuka sake ta, shine abun nufi anan aya. Wa qad faradtum lahunna fariida fa nisfu ma faradtum, to wannan rabin sadakin nan haƙƙin ta ne, illa an ya'funa. Anan malamai sun ce illa an ya'funa, wannan abu akai nufi da shi matan ne, ko ana nufi da shi waliyin ne, ko ana nufi da shi iyayen, duk malamai sun faɗa. Amma abin da ake nufi wato idan an ce mata ga rabin sadakin naki, idan ita da kanta matan ko waliyinta sun ce a ba komai, mun yafe maka, Allah ya bada lafiya, Allah ya bada lada, kaje kai aure da kudin ka nan, babu laifi a kanta. Ko kuma shi mai yin ya sake ta yace mata a wannan shikenan sadakin duk na yafe miki, naki ne, rabonki ne, shi ma babu laifi a kansa. Amma wajibi a kansa rabin sadakin nan haƙƙin ta ne, Ubangiji ya wajabta. Amma idan ta bari babu luwama a kanta, shine abin da ake nufi. Na'am. Fa nisfu ma faradtum, rabin da kuka yanka musu wannan za a ba mata, illa an ya'funa, sai in sun yafe, aw ya'fu allazi bi yadihi 'uqdatun nikah, ko wanda ragamar aure tana hannunsa ya yafe. Malamai sun ce wanda ragamar aure tana hannunsa, wasu sun ce alwali ne, wasu kuma sun ce namiji ne, kuma nafi gaskiya mijin ne shine wanda ragamar aure tana hannunsa, shine idan ya yafe mata abinda ya bayar sadakin. Misali yace mata na yafe miki sadakin, kuma na sake ki, sai ma ki je ki zauna, shine abinda ake nufi da shi anan. Na'am. Wa an ta'fu aqrabu littaqwa, wannan kuma wa matan da miji gabaki daya, wa an ta'fu aqrabu littaqwa, idan za ku yafe shine yafi kusa daga taqwa, yafi kusa da taqwa, yafi kusa da tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Wa la tansaw al-fadl bainakum, sa'annan kada ku manta da wato zamantakewa na alkhairi, na falala tsakaninku, kada ku manta da wannan. Wato ku muslimai ne, kai muslimi, ita muslima ce, kai ma zaka hadu da abubuwa daban-daban a cikin rayuwa, ita ma zata hadu da, to ya kamata a tuna da wannan, wato ku yi alkhairi wa juna. Wannan kar ya zama sanadiya ne na kiyayya ko gaba tsakanin family biyun nan. Wato na'am. To lalle Allah ga duk abin da za ku aikata yana gani, mai gani ne. Duk abin da kuke aikatawa, ko ku namijin ne ko matan ne, abin da kuka yi tsakaninku da Allah ne kuka yi, ko wani abu don fitina ne, ko damuwa, ko don musgunawa ne kuka yi, Allah yana ganinsa, kuma shi ne zai yi hukunci tsakaninku ranar kiyama. Na'am. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. Anan Ubangiji yana cewa ku tsare lokutai na sallah, ku tsare lokaci na sallah, ko ku bi da haba-haba da sallah, ko inji Maulana Sheikh Nasiru Kabara yake cewa ku bi haba-haba da sallah, haba-haba da sallah. To hafizu ala salawati was salati alwusta, wato ku tsare lokacin sallah, ku kula da lokutai na sallah. Wato ya kamata musulmi a rayuwansa ya san lokuta na sallah ba abu bane na wasa ba. Me yasa? Domin Ubangiji ne zai kira ka kuma ya jira ka. Yanzu mahaifinka ma in ya kira ka a ce shi yana jiran ka, ai babu dadi. Balle fa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ladan yana cewa Allahu akbar, wannan kira ne Ubangiji yana kiran ka. To Ubangiji anan yake cewa ku tsare lokacin sallah, ku kula da shi, ku kula da lokacin sallah, ku yi ta a lokacin sallah, ku yi ta a lokacin ta, don annabi yake cewa as-salatu, akwai lokacin da aka tambi manzon Allah mene abu mafi falala wanda za a yi shi a cikin addini, yace musu as-salatu li waqtiha, sallah a lokacin ta shine aiki mafi falala. Wato duk abinda mutum zai yi shi a rayuwar shi ya mayar da sallah ita ce abu mafi muhimmanci a cikin rayuwarsa. Me yasa? Domin ita ce farkon abinda za a yi maka hisabi da shi. Ana tayar da kai ko a kabari ma ita ce farkon abinda za a yi hisabi da kai. Ai mun san a kabari babu shafa'a. A kabari ba abinda zai kwace ka, sai sallar da kake yi ita ce za ta kwace ka. Ko alkhairi da zaka yi shine zai kwace ka. To a kula da sallah a lokacinta. Ubangiji yana cewa ku tsare lokacin sallah a lokacin na sallah, was salatul wusta, da kuma sallah mafificiya ko sallah matsakaiciya. wato as-salatul wusta sallah ta tsakiya anan sahabbai anan tsakiya ba wai ana nufin tsakiya da shi a harshen larabci wato tsakiya da ake nufi da shi a wanda tafi daraja tafi falala sallah wanda tafi daraja tafi falala anan malamai sun yi ikhtilafi a cikin wannan a hadiyan nan amma kauli mafi rinjaye shine ita ce sallar al-asr an ce sallar asuba an ce sallar az-zahr an ce sallar magriba an ce sallar isha an ce sallar asuba duk wannan an rawaito akwai hadisai a ciki amma hadisai mafi inganci a ciki su ne cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sayyidina umar a lokacin ghazwatul khandaq lokacin da al-ahzab sun zo sun tsare madina sun kange madina to sahabban manzon Allah wato sun shiga cikin tsananin wahala da damuwa har ma lokacin sallah ya ga wannan sai sayyidina umar ya zo ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar al-asr bayyita ba sai dab da magriba faduwar rana ne sallar magriba sai manzon Allah ya ce mishi ab kai kan kayi ta ma ni har yanzu ban yi ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mishi haka da ya ga mishi haka sai yace la'anahumullah Allah ya la'ance su sun hana mu daga salatul wusta Allah ya sanya wato azaba a cikin gidajensu da zakatansu hadisi dai da ya amma duk da ma'ana daya ne wato Allah ya sanya wannan azukatansu sun hana mu as-salatul wusta to an ce wannan hadisi shine mafi inganci wato kaman yanzu anan ba wai sauran sallolin ba su da muhimmanci ba fa a'a sauran sallolin ma ga baki ɗayan su suna da muhimmanci barin su zai iya halaka mutum dan sallah biyar din nan idan guda daya kace a cikin raka'o'in nan ai raka'a as-subah din nan raka'a biyu ne ni na yafe wa kaina raka'a daya to ai ka halaka ka kafir kai kafir ka bar addini yanzu akwai wasu wanda sun bayyana suna cewa wai an shafe musu sallah wai sun kai matsami wasu ƴan haƙiƙa to wallahi ƙarya suke yi komin aqidan su ƙarya suke duk wanda to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda Allah ya gafarta mishi zunuban shi wanda suka wuce wanda suka gabata da wanda zasu da Allah ya gafarta mishi komi ko da alhali bai da zunube ma Allah ya gafarta mishi komi da zai auku daga kanshi shi yana ta sallah har kafafun shi suna kumbura sayyida Aisha radiyallahu anha tace mishi ya rasulullah kai an gafarta maka zunubanka gabaki daya kuma kana bakanka wahala nace afala akunu abdan shakura shin baran kasance wato bawa mai godiya ba ga ubangiji na to ka duba fa anan manzon Allah bai bada sallah ba ba a yafe mishi wani abu a sallah ba kai waye zaka zo ka ce an yafe maka to ɗan uwa a kula da wayannan duk inda kuka gansu in sun zo in suna da awan su ɗan dariƙa ne suna da awan su mabiyan Shehu Tijjani ne mabiyan Shehu Ibrahim ne ku tabbata ƙarya suke yi su ba sa bin Shehu Ibrahim ba sa bin Shehu Tijjani don Sheikh al-Islam Ibrahim Shehu Tijjani yace idza sami'tum minni shay'an fazinuhu bi mizani shar'i fama wafaqa fakhuzuhu wama khalafa fatrukuhu idan kun ji daga gare ni wani magana an fada idan yayi daidai da shari'an ubangiji tabaaraka wa ta'ala yayi daidai da alqur'ani da sunna ku yi aiki da shi in ya saba musu ku watsar da shi ku zubar da shi ba da gani bane kuma Sheikh al-Islam yana cewa wa inni ya abdullahi atlu kitabahu wa zalika faqrun ayu faqrin ka adlihi ni bawan Allah ne kuma ina karanta littafin Allah ina aiki da abun da littafin Allah ya zo da shi yace kuma bani da wani abu wanda ya wuce wannan wanda zan yi alfahari da shi kai waye ne da zaka zo kace an yafe maka sallah ko an yafe maka addu'a kaza ko an halalta maka zina ko an halalta maka liwadi ko an halalta maka wayannan banza abubuwa in kai shaydani ya saka ka kai ka nemi gafara ka nemi gafara ka tuba wa ubangiji ya gafarta maka amma idan ka dangana shi ga ayoyin Allah ko da addini to babu shi a cikin addini yana nan yadda Allah ya zana shi sallah biyar suna nan giya haramun ne zina haramun ne liwadi haramun ne duk abubuwan da an ce haramun ne ba a canza ba kuma babu wani annabi bayan manzon Allah wanda zai zo ya haramta wannan ina aka samu to ƙarya ne Allah ya kiyashe mu Allah ya rufa mana asiri nan shine ubangiji yana cewa na'am wa qumu lillahi qanitin kumike wa ubangiji masu kankan da kai masu saukar da kai me yasa an ce ayan nan an saukar da ita a da lokacin da an fara ta sallah wai suna sahabbai in suna cikin sallah suna hira suna zance mutumi na ya wani abinci ne aka yi a gidanka da sauran su hira dai ko ya shayi zamu je in mun ga mu sha suna hira a cikin sallah sai ubangiji ya saukar da wannan wa qumu lillahi qanitin ku tsaya wa ubangiji ko ku miƙe wa ubangiji masu kankan da kai masu khushu'i wanda suna shiru ba sa magana, an haramta magana daga lokacin a cikin sallah. To anan Ubangiji yana bayyana mana muhimmancin sallah. Malamai suna cewa ayoyin nan Ubangiji, duk da mun san tartibin ayoyin Qur'ani tawqifi ne, babu ra'ayin mutum. Mutum bare ce me yasa aka yi ayan nan ta zo yanzu, me yasa ayan nan aka jinkirtar da ita, me yasa ayan nan an dawo da ita da farko. Malamai sun ce bai kamata a faɗi haka ba, amma suna magana hikima na Ubangiji. Me yasa yana magana akan al'idda na wanda an sake su, al'idda kuma na wanda mijinta ya mutu, da waɗannan ababen, sai an yanke wannan maganan nan, an kawo ayan sallah an saka ta a cikin su. Malamai sun ce wannan an kawo shi domin daga halin manzon Allah ne, idan ya shiga cikin wani hali na damuwa zai koma wa sallah. To tunda dai an shiga cikin wannan magana, ana magana idda mutuwa da sauransu, Ubangiji yana so zukata su dan kwanta. Amma ra'ayi ne na fa malamai, ba hadisi ba, ra'ayi ne na malamai wannan sun fada. Ana so a kwantar da mutane da kai kadan su yi sallah, su tuna da sallah, da muhimmancin sallah, da abubuwan sallah. Shi yasa ayan nan aka aje ta anan, wallahu a'lam. Allah kuma ya san me yasa ya aje ta anan wurin nan. Na'am. In khiftum farijala na rukbana, to sallah an ce ku kula da ita. Amma akwai halin da mutum zai shiga da ita, dole ne zai shiga wani hali ba zai iya samun lokaci ba na yin sallah daidai, ko a lokacinta, ko daidai yadda aka yi ta, kamar yadda halin sayyidina Umar, abinda ya faru da sayyidina Umar da su manzon Allah a ghazwatul ahzab. An ce to a lokacin tsoro, fa in khiftum, idan wani abun tsoro ko kun razana, idan kun razana ko kun ji tsoro, to za ku iya sallah a yayin da kuna cikin tafiya, ko kuma kuna kan dabba, ko kuna mota, ko kuna jirgi, ko kuna keke, duk in kuna kan shi za ku iya sin sallah lokacin da kuna kanta. Wannan shine abun da ake kiran shi salatul khawfi, sallar tsoro. Amma nan ba lokacin ta ba, can za mu same ta a suratul nisa, cikakkiya Ubangiji yayi bayanin ta. Amma anan malamai sun ce mutum zai yi sallar raka'a daya ne da sujadanta, shine sallar da mutum yana kan doki ko yana dabba ko yana tafe da kafa zai yi ta. Amma ba a wajabta a kanka ba, dole lalle sai ka kalli alqibla ba. In kana tafiya kana kallon gabas ne, yamma ne, dama ne, hagu ne, kana kan dabba ne, duk zaka yi sallah, zaka yi nan sallah, zaka yi ima kawai, zaka saukar da kanka haka wajen ruku'i, zaka sake saukar da shi wajen sujada, sai kai addu'a ka dashi da sallanta da karatunta da kabbarorinta. Shine Ubangiji yana cewa fa in khiftum, idan kun razana kun ji tsoro ko wani abu ya tsoratar da ku, to ku yi ta, ku yi sallan rijalan, yayin da kuna tafiya da kafa, aw rukbanan, ko kuma kun hau dabba ko wani abun da Allah ya sauka kan ababen da za a hau kansu. Na'am. To fa iza amintum, idan kun samu aminci, idan razana ko tsoron nan ya riga ya zama babu, to a lokacin fazkurullaha, anan ana nufi da fazkurullaha, ku yi sallan ne, fa aqimus salata, domin a can suratul nisa Ubangiji yana cewa fa iza amintum fa iza ma'nantum fa aqimus salata. Fassaran Qur'ani da Qur'ani, fa idza ma'nantum, idan lamuni ya zo muku, aminci ya zo muku, to ku tayar da sallah, ku tsayar da sallah. Fa idza ma'nantum fa aqimus salata, anan wazkurullaha, wa to ku yi sallah idan aminci ya zo, babu tsoron, sai ku yi alwala, ku yi raka'a biyu a asuba, hudu azhar, hudu la asar, uku magariba, hudu isha, daidai da wannan duk da falil da sadaka, komi abinda aka ce ayi za ku yi ta daidai idan aminci ya zo. Na'am. Ku yi wannan kama allamakumullah, malam, kamar yadda Ubangiji ya koya muku. Kafin Ubangiji ya koya muku, idan kuna halin sarari ga abinda za ku yi, idan kuna halin wadata ko kuna halin kunci, idan kuna halin tsoro, idan kuna halin aminci, ya za ku yi? Kafin ku sani, ai Ubangiji ne ya sanar da ku. To Ubangiji ya sanar da ku kama allamakum, yadda ya sanar da ku abinda ba ku sani ba a can da. Ku yi ta ambaton Ubangiji, ku yi misi sallah. Na'am.
فيما فعلت في أنفسهم كم معهم.
to wannan ayan ubangiji tabaaraka wa ta'ala yana cewa wallazina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayra ikhraj wato wannan wato ga wanda suke mutuwa suna barin mata wasiya ne ga mata yansu nan wato a dadada su ko kuma su yi zaman a gidaje zuwa shekara daya bara a fidda su ba wasu malamai sun ce wannan ayan nan ta wancan ayan da ta gabata yanzu wanda mun karanta ya tarabbasna bi anfusin 24 ta shafe wannan aya wasu malamai kuma sun ce a'a bata shafe ba wannan ayan tana magana akan hukunci na farko tana magana akan hukunci akan matan me ya kamata matan ta yi wannan ayan kuma tana magana akan waliyan matan ko waliyan mamacin me ya kamata su yi wa matar wanda ta wanda ya mutu ayan farko dukkan in idan allura da mu anan qur'ani mu yi tadabburi kadan ubangiji a wancan da wannan duk yana ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan duk wadanda suka mutu daga cikin ku kuma sun bar mata kaga nan ana magana akan namiji wanda ya mutu ne kanan wa yadharuna azwajan wannan ayan da ta gabata yana ce ya tarabbasna bi anfusihinna za su jinkirtar da kansu za su tsaya da kansu zuwa wani lokaci wato na shekara wata hudu da kwana uku nan kuma yana ce wasiyatun li azwajihim wasiya ga matayensu ko wasiya akan matayensu wasiyatun li azwajihim mata'an ila al-hawli ghayr ikhraj wato adadada musu a aje su su zauna shekara daya bara a fidda su ana ce hukuncin ayan nan da yanzu muke cikin ta wato idan mutun ya mutu matan shi za ta yi al-ibda kwarai na wata hudu da kwana goma amma ya kamata dangin miji su bar matan nan ta zauna a gida na shekara daya tsawon shekara daya fushin nan da irin damuwa da halin da ta shiga cikinta na rasa mijinta nan a barta ta zauna kada a cire ta tsawon shekara daya kaman ayan nan tana magana akan wannan hukunci sabani ne a cikin malamai sun ce ayan nan bata shafe wancan aya ba a barta don yanzu yawanci in an duba a cikin al'adunmu na nan idan mace ta mutu bayan wata hudu da kwana goma kafin wata hudu maza a ce mata muna so mu sayar da gidan nan mu raba gado to gaskiya abin da ya kamata a yi a barta ta zauna a cikin gidan nan babu laifi idan ma maganan wanda suna fada da wannan ra'ayin cewa ayan nan bata shafe wancan ayan ba ayi kokari a bar wannan matan nan wanda mijinta ya mutu ta zauna anan don me yasa don ubangiji yana cewa fa in kharajna idan sun fita su matan kenan a bar su su zauna a cikin gida idan sun fita kenan abinda ake nufi a bar su su zauna din ne kar a fidda su idan suka fita akan cewa matan da mijinta ya mutu tace a ni da ina da gidan kaina nagode bayan ta gama iddan ta wata hudu da kana goma tace zan je gidana ina da gidana zan zauna a koma zan koma gidan ubana yafi muni mutunci wani yaran shin nan ba sa jin magana in na zauna baban sa yana nan maya na cire kaina balle in ya mutu ai zan sha wahala bari in koma gidan ubana to in ta fadi haka tana da incin kanta babu laifi akan ta za ta fita ta je ta zauna anan malamai suna cewa to hukuncin mata an ce ta zauna wata hudu da kwana goma an ce ta zauna shekara daya to idan ba ta da wanda zai ciyar da ita mai ya kamata shin lalle ne za ta zauna malamai sun ce ba lalle bane za ta iya fita a lokacin al'iddanta ma za ta je ta nemi abin da za ta ci ta zo ta zauna a gidanta amma kawai bai halalta ta yi ado ba bai halalta ta sa kaya wanda zai rinjaye hankalin mata ba bai halalta ba kuma ta zo ta shiga cikin maza ta fita kawai ta yi bukatanta ko da zai hada ta da maza ta yi bukatanta tana gamawa sai ta koma cikin gidanta ta zauna ya halalta akanta shine an ce fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf idan suka fita sun zabi fita ne daga cikin gidan to babu laifi akan ku waliyar lamarin su ko kuma ku dangin mijin babu laifi akan su fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf na daga cikin abin da suka yi akan kawunan su bil ma'ruf na daga cikin abin da aka sani a cikin shari'a idan in sun yi abin da ba daidai ba dole za a tafi wajen malamai ko alkali a zo a jawo hankulan su kar ta bata suna wannan maman yaran mu ne ko haka amma idan sun fita ne aka sun yi daidai abinda bai saba sun yi ado da sauransu wannan haƙƙin su ne sai Allah ya halalta musu na'am
wallahu alimul hakim
lalle ubangiji fa mabuwayi ne idan ka saba mishi ya san inda zai aje ka ba barin ka zai ba kuma hakimun yana da hikima akan ci tsara hukunce-hukuncen da ya zana so wa bayin sa na'am
walil muqallabati mata'un bil ma'ruf
وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كما تاي وند اكا سكيسو ما تند اكا سكيسو متاع بالمعروف واتو داداوا سنا دا وني حقي نا داداوا وند زا اي موسو بالمعروف نا دغ cikin abin da aka sani a cikin al'ada wato ka saki mata ana da kyau ka kyautata mata kama a can ba an ce mana idan kun sake su ba ku shiga da su ba ku kyautata musu ku yi musu wani alkhairi wanda zai sa za su manta da wannan ciwon sakin nan da sauran su ko da ba za su manta ba zai dan kuntar musu da rai to anan kuma an ce gabaki daya malamai sun ce anan walil mutallaqati mata gabaki daya wanda aka sake ko sakewa na mayarwa ne ko bayina ne ko kuma mazan su ne idan an sake su yace za a kyautata musu a yi musu alkhairi ku dan ba su wani abu wanda ya kamata na kyautatawa na'am wajibi ne akan masu tsoron Ubangiji tabaraka wa ta'ala kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun kaman wancan ne Ubangiji yana bayyana muku ayoyinsa idan mun lura ai ayoyin Allah suna da yawa ga wanda aka sake ta ya kamata za ta yi ga kaza ga ayaki ya za ku yi ga iddan wanda mijinta ya mutu ya za wa'annan duk ayoyin Ubangiji shine Ubangiji yake kazalika yubayyinu Allahu lakum ayati kaman wancan ne hukunce hukuncen nan hakan nan Ubangiji yake bayyana muku ayoyinsa gabaki daya la'allakum ta'qilun domin ku kasance ma ku hankali ko ku hankalta da wannan abun da Ubangiji ya gaya muku kada ku saba mishi na'am masu lokaci sun ce lokaci yayi kuma qissan nan ta hadu da ayoyin da suke gaba sai mu tsaya anan abunda muka fada daidai Allah ya bamu ladan shi gabaki daya abunda muka yi kuskure a cikin shi kuma Allah ya gafarta mana ƴan uwa kuma kada su manta yau shine farin kwadarare na Lailatul Qadri ya kamata ana son mutun yayi aiki sosai ya nemi gafara a wurin Ubangiji amma kuma gabaki ɗayan mu kuma mu roki Allah Allah ya kawo mana lafiya da zaman lafiya Allah kuma ya ba mu zama na dadi a cikin kasar mu Najeriya da sauran kasashen musulmi gabaki daya duk azzalimin nan ya Ubangiji ya kauda su ya Ubangiji tabaraka wataala Allah ya kawo mana shugabanni masu yin adalci masu hukunci wanda zamu ji dadi mu yi ibada mu yi imani wa Ubangiji tabaraka wataala masha Allah akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin allahumma innaka afuwun karimun tuhibbu al-'afwa